أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ganin malam da yake mana karatu a ranakun asabar na kullum baya nan, muka ga da mu bar wurin a haka za mu ci gaba da littafin muna Umdatul Ahkam na kwana biyu, asabar da lahadi, wanda yake watakila yau ma mu karasa littafin gaba daya. Kuma yadda muka fara, in muka gama shi za mu sa Hisnul Muslim, littafin da na addu'o'i insha Allah. To ba za mu bar kwanakin a haka ba, za mu ci gaba da raya su, don idan ba a yi haka ba kenan, idan malami mai karatu baya nan, kenan ran da baya nan za mu kashe karatun gaba daya kenan. To ya kamata mu dinga tunani, mu dinga training yan uwanmu, saboda idan wani baya nan, wani zai iya tsayawa a matsayinsa, wuri ba zai mutu ba. Wannan shi ne ke kashe mana abubuwa da yawa, sai ya ga mutum kila daga shi kenan, ba wani da ya tafi karatun ko kuma amfanin da ake samu a wuri ya tafi. Kuma mutanen masu sauraro su ma su dinga training mutanen din da za su dinga fa'idantuwa da su a kullum, yau da kullum. Kada mu tsaya a wuri guda kullum, inda ba wani baya nan daga nan wuri ya mutu kenan. To ba haka ya kamata a yi ba. To muka ga insha Allah za a ci gaba da raya waɗannan kwanaki kamar yadda aka saba. Za mu ci gaba da karatunmu na littafi na Umdatul Ahkam, yau 22 ga watan Zulqada shekara ta 1434 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wani daga Makka zuwa Madina daidai da 28 ga watan 9 shekara ta 2013 miladiya. Muna cikin Kitabul Ifki, za mu fara babi da yake bayani akan yanci. Al-itqu, kamar yadda malamai suka ce, bi kasaril aini al-itqu wa sukunil qafi, ma'anansa ataqul farasa iza sabaka wa naja, bi ma'ana idan mutum ya tsira kamar aka yi sabak gasa, sai mutum ya tsere, to za ce ataqal farasa, misali a bulugha kenan. Amma a shari'a shine tahrirur raqabati wa takhlisuha min ar-riqi, shine mutum ya janta bawa, ya tabbatar da shi, wato ya hana ya yanta shi daga bauta, da kuma tabbatar da yancinsa, wato ya zama shi ma kaman kowa, domin bauta babu wani matsayi da ya fi bauta kanshi. Shi yasa bawa da bawa ba sa gadon juna, ko da ubansa ne ya mutu, dan ba zai gaje shi ba, inda dukkansu bayi ne. Yana daga cikin mawani'ul irthi ar-riq, wato bauta. Sannan kuma mutum in yana da bawa, zai iya sa bawa ya je ya kuni yana godogo, ya gama aikin a bashi kuɗi ya dawo ya miƙa ma mai gidansa, shikenan, shi dai a bashi abin da zai ci kawai. Kaga bauta ba abin nan, shi yasa ba a yadda bawa ma yayi aure in yana gargashin mai gidansa sai da izinin mai gidansa. Shi yasa hajji bai zama wajibi a kansa ba, saboda bai da yanci na kansa da zai iya zuwa aikin hajji. Sai lokacin da aka yanta shi, to yanzu hajji in yana da dukiya ya zama wajibi a gare shi. Mutum zai iya zai sai da bawa duk abin da bawa ya mallaka, ya bata, ya aje, ce to na zan sai da kai, gawa ne sai da shi, zai iya kyautar da shi. To kaga bauta babban abu ne. To wannan ba a babi yana bayani yanta mutum daga wannan bautan zuwa ya zama ɗa kaman kowa, yana da hurriya yancinsa ya yi tasarrufi na kasuwanci da dukiyansa, ya yi aure, ya je hajji, ya yi tafiyan da yake so. Shi ne ma'anan itqudin a shari'a. Wannan hababin da yake wannan itqudi ya tabbata al-Qur'ani da hadisi. Fatahriru raqabatin mu'mina, yanta baiwa ko kuma bawa mu'mini. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Huraira wanda Buhari da Muslim suka yi ittifaqi yake fadi, man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqa Allahu bi kulli udwin minhu udwan minan nari, wanda yanta bawa musulmi, to Allah zai yanta shi shima kowane gaba na wannan bawa da yanta shima za a yanta gabobinsa kaman haka daga wuta. Kaga duka dai wannan ya tabbata, kuma malamai sun yi ijma'i akan wato tabbatar da yanci din akwai bauta akwai kuma yanci a da yawa waɗanda suke maƙiyan musulunci suna magana akan bauta me yasa musulunci yake sanya cewa akwai bawa da sauransu a musulunci ba a samun bawa sai ta hanya guda ɗaya shine hanyar yaƙi duk mutumin da ya tsaya ma mutum ya tsaya ma musulmi zai katange shi daga bauta na Allah to an baka dama ka yaƙe shi in ka yaƙe shi ka kamo shi to shine zai zama bawa yanzu tunda yana so ya hana ka ka zama bawan Allah to shi bai iya zama bawan mutum saboda ya toce hanyar Allah kenan to sai a yaƙe shi daga nan a kamo shi to sai a maida shi bawa sai a bashi zabi shi musulmi an bashi zabi ko dai ya yi masa baiwa ya sake shi haka kawai ko kuma wannan bawa din ya sai kansa ya fanci kansa da kuɗi ko kuma ya zauna a matsayin bawa to cikin uku haka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama wasu sun zama bayin wasu sun fanci kansu da kuɗi wasu kuma sun iya karatu da rubutu an ce to kawai yadda yaran musulmai rubutu shine fansan kansu saboda haka yanci yakan bauta ka yakan samu iya ta wannan hanya ne kawai yaƙi da aka yi fi sabilillahi waɗanda aka kamo su ne to za su zama bayi su dinga wannan bauta mutum yana da dama in baiwa ne zai iya ta jima'i da ita kuma in ta haifu masa to ta zama abin da ake kira ummul walada daga nan bayi da dama ya sai da ita ran da ya mutu ta yantu kuma 'ya'yan da ta haifa sun zama 'ya'ya in har mutu ya riga ya haifu da ita amma kafin ya haifu da ita zai iya sai da ita zai iya kyautar da ita zai iya yanta ta ta tafi abinta ba wani abu to wannan shine sannan kuma addinin musulunci ya yalwata hanyoyi na yanci din daga duk wani laifi da aka yi sai ce na farko yanta bawa misali mutu ya zihari da matansa yace matansa ta yi kama da mahaifiyarsa misali ko wata muharramiya farko abinda aka ce mutum zai yi fatahariru raqabata mu'minatin min qabli an yatamassa yanta bawa mu'mini idan aka zo kuma maganan mutum yayi kisan kai misali Allah ya kiyaye shi ma abinda zai fara yi shine yanta bawa in mutum ya karya azumi da jima'i da gangan shi ma abinda zai yi shine yanta bawa kaga hanyoyin da aka kawo masu yawa na a wato hana mutane su zama bauta hanya guda ɗaya ne na yin bauta da yake samun ta amma hanyoyi da yawa da Allah ya kawo wajen yadda za a kubutar da mutane daga bauta to duk wani laifi da musulmi zai yi misali sai ce to abinda kafara wannan laifin na farko shine yanta ba in babu ba man lam yajid to shi fa it'amu 60 miskina wani fa siyamu shahrayn mutatabi'ain kafin ayi maganan azumi ko ciyarwa sai an fara da ba don a rage bauta din addini kuma bai sun bautan shi yasa ka ko a wajen zakka da aka zo sai aka sake kuma ba su musu ma kaso na musamman wa fir riqabi wanda za a ba da zakka don a yanta su wanda duka wannan addinin musulunci ya samo wato bauta ta hanya guda daya amma hanyoyin da za a mai da su su samu yanci sai ya bude sai fara da su suka zama suna da yawa misali kisan kai yanta bawa shine kafaran farko ba zabi sai an babu ne sai ayi wannan sa'annan mutu ya karya azumi da gangan ko da jima'i shi ma yanta bawa shine farko sannan mutu ya zihari yanta bawa shine farko sannan kuma a zakka an ba su kaso na musamman haka za ka gani ana kawo su da yawa a cikin alkur'ani maganan kafara sai shi itqu raqabatin mu'mina to kaga wannan kenan sa'annan banda wannan akwai kawai mutum ya yanta shi ma haka kawai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi hadisi da falala masu yawa kana da bawa ka yanta shi misali Annabi yayi magana cewa mutum ya yanta bawa fi sabilillahi Allah shi ma zai yanta shi daga wuta kaga duk kudaitarwa ne akan yanta bayi a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama wani hadisi yake faɗi yana ma mutane ittaqullahu wa malakat aymanukum ku ji tsoron Allah kuma ku kiyaye wanda Allah ya sanya wato iko akan ya ba ku iko akan su suka zama bayi idan za ku ba su aiki to ku ba su aikin da za su iya sannan in abinda za ku ci ku ciyar da su abinda za ku tufatar da su duka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kodaitar akai kenan kaga addinin musulunci ba kaman sauran addinai ba da yake sanya bayi su zama bayi din na har abada ko kuma na daskantattu da ba za su zama abin na addinan na da in ka duba za ka ga malamai su yi bayani akan bayi suna gani ma bawa duk wani aikin da ya ba zai shiga aljanna ba ba zai zama mutum irin wannan ka duba tarihi na yanayin bayi a da kafin zuwan addinin musulunci su ba su dauki bayi sun kai su kusa da dabbobi haka bawa yake a lokacin su amma addinin musulunci sai sanya su bayi za ka ga daga cikin malamai manya manya da suka amfani addini ba wasu da yawa bayi ne kaga Bilal bawa ne da ina abin nan ga Zaidu duka wayannan manyan malamai tabi'ai an same su bayi ne na sabbai suka dauki ilimi sai suka zama malamai wani wata rana Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu ya ba wani yana gwamna a Makka da zai tafi sai ya bar bawa ya zama shine khalifan sa suka hadu da Umar sai ke tambayan sa Umar yake tambayan sa wa ka bar ma mutanen Makka ya kula da su sai ce na bar musu wani shi kuma bawa ne sai Umar yake tambayan sa zaka bar ma mutanen Makka bawa sai yake fadi shi din nan masani ne ga littafin Allah masanin fiqihu masanin gado bi ma'ana yana da ilimi da littafi da hadisi da kuma fiqihu sai Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yayi gaskiya da yake cewa Allah yana daga wasu mutane da wannan littafi kuma kaskanta wasu kaga bawa sai ya zama shine mai kula da mutanen Makka gaba da saboda Allah ya bashi ilimi sai to abin da Allah ya faɗa inna akramakum indallahi atqakum musulunci bawa yayi aiki a wurin Allah da da yayi aiki ladan su guri da iri daya abin da ake kula da shi shine ikhlasi da kuma yin aiki don Allah da kyautata aikin ba wai jinsi ko kasancewa mutum miji ko mace ko bawa ko da ba wurin Allah wannan shine a takaice abin da ya shafi bauta akan wannan babin da zamu fara hadisin mu na farko wannan babi an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man a'taqa shirkan lahu fi 'abdin fa kana lahu ma yablughu thamanul 'abdi uwima 'alayhi qimata 'adlin فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق فانا حديثنا دري حدود قوم شاتقوز لقى عبد الله بن عمر الله يجد سود شيد بابنس عمر في النبي صلى الله عليه وسلم كيف دي من اعتق شركا له في عبد باوا كما يدنا كثاني متون دينا يا ملكان سا متون بيسونا يا ملكان باوا سوي تاريا يو يما ونا ايكي قوبي يما ونا jibi yayi mu wannan gata yayi mu wannan mutum uku suna iya mallakan bawa daya mutum hudu suna iya mallakan bawa daya kowa gurgudun abinda yake da shi na wannan bawa to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa da ya zama haka mutane uku ne misali suka yi tarayya a wannan bawa daya daga cikin mutanen uku sai ce to shi nawa ka son na wannan bawan na janta shi to yanzu ya jawo makansa yake in yana da dukiya to sai a yi kudin wannan bawan kai naka kamar misali a sai ce bawan 60,000 ne to kai naka 20,000 wani 20,000 wani 20,000 kaga ka yanta naka 20 to yanzu ka kawo 40 ka ba abokan ka don ya zama da kaga duka wannan yana nuna kenan addini yana so bawan nan ya yanta shi yasa in ya yanta a rabi nashi bangaren sa to sai a kuwi ma alaihi sai ya masa kima sai ce to ka biya abin da ya rage na sauran abokananka ka biya su kudin bawan nan don bawan nan ya samu ya zama da idan kuwa bai da kudi to shikenan shi bangaren nashi ya jantu yanzu in bawan yana aiki kwana uku a matsayin sa na bawa yayi ma wannan aiki yau gobe mu wannan gata mu wannan to ranan ka shi ba komai da ne sai ya huta abin sa ranan wayannan sai musu aiki idan har babu kudi ga wanda ya janta da amma yana da kudi to dole ne ya biya wayannan mutane don bawan nan ya zama da shine ma'anan idan har yana da kudin da zai iya ma ya bulugu thamanul abdi abinda zai kai kudin wannan bawan kuwi ma alaihi qimata adalin sai ya masa qima daidai wa daida kada a tsananta masa kada kuma a tawaye bawa fa utiya shuraka'uhu sai ya ba abokansa kudin su shine in 60,000 ne sai ba su 40,000 wannan 20,000 wannan 20,000 shikenan bawa ya zama da yanzu wa ataqa alaihi al-abd daga nan bawa ya yantu ya zama walicin wannan bawa a hannu wanda ya bada kudin shikenan randa bawa ya mutu zai iya gado wannan bawa yana daga cikin abin da ke sa gado alwala to zai iya gado wannan bawa kuma bawa yana nan a da yanzu zai yi aikin sa abin da yake so ya je inda yake so a lokacin da yake so wa illa idan bai da wannan kudin faqad ataqa minhuma ataqa shi bangaren sai yanzu ya kiyanta sai a cike wayannan su ma su yi kokari su yadda zai ko in babu kuma a hadisin da zai zo a gaba sai ce to yanzu ba waje yayi aiki yayi kokari ya biya wayannan bangaren da ya rage don ya zama da wannan hadisin kenan abin da yake nuni kenan haddini yana kokari ya kubutar da bawa daga bauta ba haka ba sai shi kawai shi kenan ya yantana shi bawa ci gaba da aiki amma sai shi sai a kora masa nauyin sauran biyu don dai bawan ya zama ya yantu an abi huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man ataqa shiqsan min mamlukin fa alayhi khula خلاصه كله في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه وانا حديثي كمان وانشان شيما تمتو ينتا باوا واندا اكي تاريا اكان سبنگرين سيشنين اوا باوا بنگرين انا ينتا شي ناما ايدي شي دا توشيكي نسيء ايما وننم باوا كودين so anan sai aka ce bawan sai ya je yayi aiki in har bai da kudin da zai biya bawan sai je yayi aiki don ya samu wannan kudin da ya rage na sauran yan uwansa kada zananta masa sai a ba su daga nan shikenan ba kada zananta masa sai ya zama da shine abin da wannan hadisi ke bari shi ma kaman wancan sai dai shi anan ya kara da cewa in bai da kudi to bawa za a ce to je ka kai aiki ka samu 40,000 daga nan ka ba wayannan mutum 20,000 daga nan ka zama da tunda shi wancan dama ya yantana shi don dai kada ya zauna a bawa kun gane wannan na'am shi ma a hadisin nan babi hadisai guda biyu ne wancan hadisi na farko da wannan na biyu sai babi da yake bayani bai'ul mudabbar المدبر شيني متنين على باوة تجيت باوة نن في كراتي شي أنت حر من دبور عني بما أنا باي متوانا كذا مدى ذاك يمنت أيكي نعمزين باوة مدنين دري أما أنت زارا نامو تشيكي ننكاجا تشيني في كرا المدبر باوة أكوي مكاتب وما مكاتب جيكا كاو دبوهم سنكا بيادك ننكذا مدى sai je yayi ta aiki zai zaba shekara misali shekara daya ko shekara biyu kana kawo kadan kadan randa aka cika biya 50 daidai daga nan ya zama da bukatar kenan rubuta mai fansa ya je fanshi kansa wannan kuma mutabbar bayan na mutu ka zama da to in ya fadi haka za a iya saida wannan bawan ko ba za a saida shi ba shine ma'anar wannan babi kenan shine babu bai almudabbar a hadisi نا داري حدود 20 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الانصار غلاما له وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابه عاتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب800 درهم ثم ارسل بثمنه اليه قلنا حديثي daga جابر بن عبد الله Allah yarda da shi da Jabir din da babansa Abdullahi dukkan su sahabbai ne qala wani mutun dabbara rajulun min al-ansari gulaman lahu wani ba wani mutun yayi ma bawansa mudabbaranci kamar yadda na fada malaman fiqhu sai ce mutun shine abinda mutun zai fada sai ce ma bawa anta hurrun an duburin anni ko anta hurrun ba'da mauti kai da ne bayan mutuwa na ko kai da ne bayana to duk yadda kalman da mutum ya amfani da shi to yanzu bawa yana jira mai gidansa ya mutu daga nan ya ci gaba da tafiyansa to wani mutum ya gaya ma bawansa haka din a wannan lafazi kenan a lafazin muslim ya zo ma annabi wani ne ya zo ya samu annabi sai ce wani mutum daga sahabbai fa ataka gulaman lahu ya canta bawa nashi an duburin bayan mutuwansa amma lam yakul lahu malun ghayr bai da dukiya sai wannan bawa bai da komai da annabi ya ga haka fa ba'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya kira bawa sai sai da bawa bi 800 dirhamin da dirhami 800 kuma arsala bi 80 ilai sai ce ga kudinka kai zaka yanta bawa kai ka baka da komai ka zauna a haka misali shi yayi kudin lada amma kuma zai iya in yayi kudin wannan ladan ya samu falalan yanta bawa to kuma zai zama biya sa ta roko bai da komai ƴaƴansa za su zama ba su da komai abinda ya mallaka kenan a rayuwarsa sai annabi ya ga zai iya
fadawa a hatsari, abinda falalan da yake so ya samu a wajen maula sai ya rasa wannan falalan. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, bai yadda da wannan hukunci ba. Sai kira bawan sai sai da shi dinari 800, sai ya miƙa mashi mutumi ce gashi bawa kai je ka wancan da je, in yana so ya yanta kai, yana so ya bakka bawa kai, ka kare mutuncin ka, kana da abun hannu yafi maka, ka nemi falalan wannan na yanci ka zama ƴaƴanka da kai din baku da komai. A wannan kaman wasiya kenan, kaga in mutum yayi wasiya iya fi thuluth na dukiyansa, misali yace a bawa ne kaza, sai ka duba aka ga bai fi daya bisa uku na dukiyansa ba, sai azartar. In aka ga ya fi daya bisa dukiyansa, sai ce ba a yadda ba, saboda akwai magada da za a bari. Mutum ya bar magadan su samu wani abu, ya fi yayi wasiya da dukiyansa, magada su zama suna bin mutane suna maula. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga zai zama a haka din, tunda bai da komai sai wannan bawa. To gara a sai da bawa ya samu abin da zai rike don ya ci gaba da rayuwarsa na yau da kullum, kada ya samu kansa wahala. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai da shi, sai ba wannan bawan. Wannan hadisi yana nuna maka kenan, ya halatta a sai da bawan da aka yi ma mudabbaranci, ko da mutum ya ce ma bawansa in na mutu ka zama da nan ga, sai ya ga kaman bai da dukiya, yana so ya sai da shi don ya samu abin da zai biya bukatunsa, zai iya sai da shi. Amma da zarar ya mutu kuma, in har ba wani abu da ya shiga baya ba sharadi, to magada kuma ba su isa su ce bawa ne, ya riga ya kyantu. Amma in kafin ya mutu din zai iya sai da bawa, shine ma'anan wannan hadisi. Shi yasa ake kira aka kulla babi, babi da yake bayani bai'il mudabbar, sai da bawa da aka yi ma almudabbaranci. Almudabbaranci din kamar yadda na faɗa shine mutum ya gaya ma bawansa kai ɗa ne bayan mutuwa na. Wannan shine hadisinmu na ƙarshe a wannan littafi na Umdatul Ahkam. Insha Allah sati mai zuwa, bai gobe kai, za mu fara kitabu wannan Hisnul Muslim insha Allah, wanda yake da shi sai ya zo da shi, za mu bi addu'o'in mu yi ƙoƙari mu dinga karanta su a haddace su in za a iya, sannan kuma a bi ma'anan su, ma'ana kalmomin kaɗan kaɗan, don littafi ne da ya ƙunshi duk wani rayuwar mutum a awa 24 na yini gaba ɗaya. Duk wani juyawan mutum za ka ga akwai addu'an da za ka yi amfani da ita. Babu wani lokaci da za ka samu mutum a cikin awowi 10-24 ɗin nan, babu wata addu'a da zai yi a cikin wannan littafi. Kowane abu mutum juyawansa gaba ɗaya akwai. Shi yasa aka kira shi Hisni, Hisnul Muslim. Hisni shi ne katanga, wato katangan musulmi, abinda zai katange musulmi daga sharri, daga kowane abu. Shi yasa mutane kokari, ayi kokari a mallaki wannan littafi, a dinga karanta shi kullun safi. Akwai addu'o'i na sabah da masa, safi da yamma. Akwai mutum zai tashi daga, zai fita gida, in zai shiga motansa, in zai yi tafiya, in ya farka da daddare, in zai kwanta, ko in zai tafi masallaci, in zai shiga masallaci, in zai fito daga masallaci, in ya zo ya yi alwala, in wani ya mutu addu'an da za a masa, in aka je kabari addu'an da za a yi. Kai ba wata addu'a da kake tunaninta da bata cikin Hisnul Muslim. Mawallafi yana nan da rai har yanzu, Allah ya yi ma abubuwan da yake rubutawa albarka sosai. Yana da littattafai da ya rubuta da yawa, shine wanda ya rubuta littafin da aka karanta a nan, Salatul Mu'min, wannan da malam ya karanta, shine mai Hisnul Muslim. Duk littafin da ya rubuta za ga littafi ya samu karbuwa, kuma yana daga cikin al'adansa. Shi yakan ɗauki ɓangare ɗaya ne, kamar misali sai ɗauki sallah, sai magana a kanta kawai, littafi guda ɗaya mai zaman kansa. Sai ɗauki addu'o'i kawai, sai ɗauki ya yi magana a kansu. Sai ɗauki istighfari, sai rubuta littafi guda ɗaya a kansa. To ya yi rubuce-rubuce da yawa da yawa, daga cikin rubucensa akwai wannan Hisnul Muslim ɗin. Za ka ga duk duniya inda ka je, ina gani babu littafi da ake bugawa da yawa a duniyance kamar wannan Hisnul Muslim. An fassara shi da yaruka, ba sa kasa yaruka 200 da wani abu daban-daban a duniya. In ka duba bayan littafin babban, za ka ga yarukan da aka fassara littafin da shi. Sa'ad bin Wahaf Al-Qatani shi ne wanda ya rubuta littafi. Ya rubuta littafi a kan aikin hajji, ya rubuta littafi a kan sallah, ya rubuta littafi a kan alwala, ya rubuta littafi a kan istighfari, ya rubuta littafi a kan kawai abubuwa manya-manya masu muhimmanci sosai. Insha Allah za mu bi wannan littafi a hankali, mu dinga bin addu'o'in kaɗan-kaɗan har zuwa ƙarshe insha Allah. akwai tambaya ko wani abu sai ya wa alaikumussalam